Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku abin da headquarter rundunar tsaron Najeriya ke cewa dangane da cafke kartagin dan bindigan nan wato ɓalari da jami'an tsaron Niger suka yi a ƙasar ta Niger. Sannan kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. To madalla. A farkon wannan mako ne jami'an tsaron ƙasar Niger suka cafke kartagin dan bindigan nan wato ɓalari a jihar Maradi. Al'amarin kuma da ya sa hadkwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu a kai. Major General Edward Buba shine director da ke kula da tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a hadkwatar rundunar tsaron Najeriya.
Now because we put so much pressure in taking them out week after week, just some few days ago we took out the expert in improvised explosive device.
Saboda mun kara matsa musu lamba sosai ta hanyar hallaka su akai-akai. Yan kwanakin nan ma kaɗan da suka gabata mun halaka ƙwararren mai haɗa bama-bamai ga 'yan ta'addan Boko Haram a dajin Sambisa da ake kira Muhammad. Kwanaki kaɗan da suka gabata kuma wani babban kwamandan 'yan bindiga shi da muƙarrabansa suka yi saranda. Kuma dama in ka yi saranda to ka tsira, in ka kuma ƙi to ka mutu. To menene suke yi yanzu? Suka tsallake kan iyaka ne. Na yi maganar Halilu Buzu lokacin da muka matsa mai lamba sai ya tsallake kan iyaka. Abin kenan ma da ya faru yanzu da wannan kartagin dan bindiga wato da aka cafke a jamhuriyar Niger. Ba shi kadai bane, an cafke shi da sauran mayakansa. Sun tafi ne can din domin su zauna su tsara yadda za su dawo Najeriya su kara kaddamar da aika-aikar su akan jama'a. Amma lokaci yayi saboda irin hadaka da ke tsakaninmu da Niger aka cafke su. Kuma muna tattaunawa don mu ga menene abin da ya kamata a yi.
Talks are ongoing and we'll see where that leads us to.
Kalaman Major General Edward Buba na hadkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan.
A gefe ɗaya a can jamhuriyar Niger din kuma gwamnan jihar Maradi Controller General Ensan da Isuhu Mamman ya bayyana nasarar kama wannan kartagin dan bindiga wato ɓaleri da cewar gaggarumin nasara ce ga sha'anin tsaro.
Yau sai mu Allah godiya, Allah da bamu wannan da'al da kama wannan babban ta'adda da ke cewa ɓaleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma har a Niger musamman saboda yana ƙetaro iyaka yana ɓanna ya koma. Lalle ne yau ga mu cikin zone defense numero 6 saboda jama'a su gani tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horoto Bushiya tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damuna ta farsaka. Bisakan rahoton da 'yan uwanmu suka ba jami'an tsaro jiya, Allah ya ba mu sa'a, mun caɓo ɓaleri da mutum 66 jama'an shi da ke bayan shi. Sai mu jinjina ma wannan jami'an tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gabaɗaya ba jami'an Maradi kawai ba. Inda za ka mutum 67 ba tare da ya ɓanna bihalbe ba ba rasa rayuka ba. Ɓaleri ya kamata a shiga ma jama'a shi ne na hannun dama na Bello Turji. Kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40 a cikin ɗaruruwa da aka yi Askona wanda ake nema Najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na 40.
Wannan kuma ba shi ne karo na farko da sojojin ƙasar Niger ke cafke manyan kwamandojin 'yan bindiga daɗin Najeriya ba. Domin ko a baya-bayan nan sojojin na Niger sun cafke ƙarin wasu manyan 'yan bindiga daga Najeriya, kamar yadda ministan tsaron Najeriya Badru Abubakar ke mana ƙarin bayani.
Kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Niger, an kama Halilu, Kacal Halilu, ko bayan shi an kama Bello mai daji shi ma yana Niger. Muna kokari a kasu nan domin a kunta su. So waɗannan mutane gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu bin shi da makamai.
Alhaji Badru Abubakar, ministan tsaron Najeriya. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, General Christopher Musa yana bayani ne dangane da irin kalubalen da sojojin Najeriya ke fuskanta a yaƙi da 'yan ta'adda.
Ka san mu muna aiki muna going around muna fato. Da akwai mutanen da ke gaya musu a mu ce nan yanzu nan babu sojoji nan babu 'yan sanda a shiga nan. domin kudin da suke samu daga wurin so sun ga kawai cewa wurin abin nan ke nan shi yasa muke so in an kama irin waɗannan dauki mataki
General Musa kama shugabannin barayin da na daji din nan sau da yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ba har yan jaridu suna samu su je wurin su sai taɗi da su me yasa in yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su
ba ai kasan yan jarida sun san ba za su kama su ba to mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su kuma yanda muke akwai abubuwan da za mu yi amfani mu nemo inda suke muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje akwai kasashe da yawa da ke kuma ta kuma suna hana mu samun waɗannan abubuwa so kuma yana affecting din aikin da muke yi kuma muna ci gaba kuma wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda 67 to abun ne domin akwai yunwa so suna samun mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa to abun da ke kara abubuwan kenan
an ce musamman wajajen yankin Lake Chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su Libya su ina ne su ina ne su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makaman idan kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe
ai da dama kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga ƙasashen waje da na ciki ke samu to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siyan waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna desert summit 3 a can captain charge and kuma in fact just shekaran jiya so muka samu idan muka shiga Sambisa da wuraren nan duk fitar da mutane dubi da 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su waɗansan su sun yi fiye da shekara 10 a wurin to abin da muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma ba karamin wuri bane an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a hada kai nagode musamman ma mutanen Borno wallahi sun ba mu taimako sosai su shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen arewa duka a hada kai da sojoji a hada kai da yan tsaro inda za mu samu nasara
wata matsala da nake ji ana magana rashin isassun sojoji da ma yan sanda da sauransu da za su fuskanci waɗannan mutane din yanzu haka duka yawan sojojin Najeriya bai kai 200,000 ba yawan yan sandan Najeriya bai wuce 300,000 ba ga mutane miliyan 200 da wani abu a Najeriya ta yaya sojoji da ba su kai 200,000 ba za su iya kare lafiyar mutane miliyan
to muna aikacin kokarin kan lamban sojoji da yan sanda duka babu kasar da za ta samu wanda take su kayakin mukamin aikin da zaka samu shi zai taimake
amma kuna da isassu makamai
bamu da isassu bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting ko da kudin kan kaje yanzu baka iya samu
ba makamai
duk don an su manyan kasashe do sun riga sun biya sun rike ana dauka ana kai ma Ukraine ana kai
ma makamai sosai
to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin nan ba za mu iya zuwa black market da jiskan kayaki ba amma dai ana iya kacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approve cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi
kuma
abin da muka gane a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Ali Mustafa Sokoto sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya